zuci, ma'ana yake sa zuciyar ta karba ta ga su ta yadda, to wani aikin Allah ne shi kadai. Shine fadar Allah ta'ala, na kala ta hadi mun abubta walakin Allah ya hadi mun yasha. Ba ka shiryar da wanda kai kake so, Allah ne yake shiryar da wanda ya so. A nan ba ka shiryarwa, to ba ka sa wanda kake so ya karbi gaskiya ya aiki da ita. Allah ne yake sanya wanda yake so ya karbi gaskiya ya aiki da ita. Shi yasa a cikin sallolinmu muke shi addu'a muna ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu tafarki madidinci, ka nuna mana hanya madaidaiciya kuma ka ba mu ikon binta. Shi ne ma'anar ihdinas siratal mustaqim, duk abin da ba ku sani ba na gaskiya ka sanar da mu, sannan ka ba mu dacewa na mu yi aiki da abin da ka sanar da mu. Wannan shi ne ma'anar ihdinas siratal mustaqim. Saboda kullum da cikin buƙatar shiriya yake, domin kullum da cikin neman abin da bai sani yake. Kine abin da bai sani ba yake, saboda abin da duk baka sani ba, in ka san shi ka samu wata shiriya, in ka yake da shi ka samu wata shiriya. Shi yasa Ubangiji ta'ala ke cewa allazina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum, wanda suka shiriyu Ubangiji ta'ala ya ƙara musu shiriya ya ba su tsoronsa. Saboda haka shiriyar Allah kullum ga mumini ƙaruwa take, ba ta tsayawa guri guda, kullum haɓaka take, domin kullum yana ƙoƙarin ya san abin da bai sani ba jiya, yau ya san abin da bai sani ba jiya ya aiki da shi. To duk sanda ya san abin da bai sani ba, to ya ƙara samun wata shiriya, ya aiki da shi ya ƙara samun wata shiriya a kan shiriyarsa ta jiya. Innahum fikiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, ya ce Allah ta'ala yake faɗa game da ashabul kahfi cewa samari ne da suka yi imani da Ubangiji sai muka ƙara musu shiriya. Saboda ita shiriya ta Ubangiji ba ta abin, ba ta ƙare wata karbawa yana neman ilimi yana neman sani, to kullum shiriyar haɓaka take. Wannan shi ne ziyadatul iman da ake faɗa, wato ziyadatul iman, haɓakar imani da hauhawarsa, haka imanin bawa yake ta hauhawa. To kuma gwargwadon yadda zai zauna da jahilci, gwargwadon yadda imanin nasa zai tsaya can ba ci gaba. Tukar baya neman ilimi, baya aiki da abin da yake, to imanin zai tsaya can kuma. In kuma ya rika barin ma wanda ya sani, baya aiki da iya wanda ya sani, yana sakaci wajen aiki da abin da ya sani, to kuma sai imanin ya rika karbuwa, ya rika yin kasa kuma. Saboda haka bawa yana buƙatar shiriya ko da yaushe, kuma Allah ta'ala shi ke da wannan haƙƙi na ya shiryar da bawa, shi kaɗai yake yin wannan, ba shi ba wanda yake buƙata, duk wanda zai yi wannan. Sannan wannan yana nuna mana har ila yau cewa abinda kake yi na imani da biyayya ga Allah da kiyaye dokokinsa, duk waɗannan a wannan abu ne da ba zai yiwu ba in Allah ta'ala bai baka taufiki ba. In ba dan taufikin Ubangiji ba za ka iya yin wannan ba. Ashe ka ga imanin mai imani da da'ar mai da'a da bautar mai bauta, wanda duk ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah manya-manya da yake mutu, ashe yana buƙatar kullum ya neman godiya, ya rika godiya akan wannan ni'ima, sannan ya rika neman Ubangiji ta Allah ya tallafa masa akan wannan. Shi ya sa ba zai yiwu ba ka zama mai bautar Allah ba tare da Ubangiji ta Allah ya tallafa maka akai. Dan haka surar Fatiha ta ƙunshi wannan iyaka na abudu wa iyaka na sa'i, kai kaɗan ke bauta kuma kaɗan ke neman taimakonka. Ma'ana a sha'anin bauta ɗin ba za ta yi ita ba sai da taimakonka. Idan baka taimaka mana ba, to bautar ba za ta yi ba, domin shaitan zai galaba a kan shaitan da rundunarsa da zuciya da soye-soyenta da ainihin duniya da kawace-kawacenta, to za su nasara a kan. Don haka sai Ubangiji ka karfafe mu da ƙarfinka, ka ba mu nasara da nasararka, ta ayyada mu da ta'ayyudanka, to muka samu wannan, to sai mu iya bauta maka. Shi ya sa Allah ta'ala ya haɗa waɗannan guda biyu, ihdinas siratal mustaqim fa'buduhu wa tawakkal alayhi, ka bauta ma Allah ka dogara gare shi. Alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu, alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir, gare ka muka dogara kuma gare ka muke komawa. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, gare shi na dogara kuma gare shi nake komawa da da'a da biyayya. To waɗannan abubuwa dole sai sun haɗu. In mutum ya ɗauka cewa shi kaɗai zai iya zai iya yi wa kansa gata to anan ya halaka dole yana bukatar Ubangiji ta Allah ga tallafa masa yana addu'a to haka zamu ga wannan addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake bude sallarsa ta dare da shi da ita ba karamin darasi bane Annabi sallallahu alaihi wasallama yake bawa al'umma kuma har ila wannan hadisi yana nuna cewa duk sanda za ka yi addu'a to ka fara gabatar da sana'i ga Ubangiji ka yi ba Allah ka girmama shi ka kwanzanta shi sannan kuma ka gabatar da abin da kake da shi na bukata sai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabi Ubangiji ya ambace shi da rububiyarsa ga manya-manyan halittu Jibril, Mika'il, Israfil sama da ƙasa ɗalibul ghaib wa shahada sanda yace anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifuna sai ta ihdini li ma ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim sai addu'a ta gaba ita ce hadisin Jubair ibn Mut'im Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه وانا حديث جبير بن مطعم هنا نشكم سنن أبي داود دا سنن ابن ماجه da Muslim Imam Ahmad hadisi ne wanda Shuba shi ya rawaito shi daga Amr ibn Murra daga Asim al-Anazi shi kuma daga ibn Jubair ibn Mut'im shi kuma daga babansa Jubair ibn Mut'im wannan shine isnadin hadisin isnadin hadisin zamu ga a cikin sa akwai Asim al-Anazi wannan Asim al-Anazi cikin malamai na jarh wa ta'dil malaman yabo da fallasa babu wani wanda ya yabe shi ko ya wasaka shi sai Ibn Hibban bisa ga ka'idarsa ka'idar Ibn Hibban ita ce tawfiqul majhuli mutanen da ba a san ko suwaye ba amma ya sa su cikin littafin sa al-Thiqat to in banda shi babu wanda ya wasaka shi Asim al-Anazi malamin Amr ibn Murra malamin Shu'ba shi kadai ya wasaka shi don haka waɗanda suka inganta hadisin shi ne ha Ibn Hibban da Hakim sai kuma muwafaqar Zahabi to amma za mu samu shi Amr ibn Murra shi kansa ya sassaɓa wajen ambaton waye ba Asim ɗin a wani gurin ya ce Asim al-Anazi a wani gurin ya ce Abbad ibn Asim a wani gurin kuma ya ce rajulun min Anaza wato yana sassaɓa wajen ambatarsa ma shi kansa da sunansa wani kuma ya ce an rajul al-Annafi saboda haka akwai saɓani a wajen ambatan shi kansa wannan mutum wanda yake majhuli ne saboda haka ruwayar wannan ta fuskar isnadi ba ta inganta ba akwai ruwayar Abdullahi ɗan Umar a cikin sahih Muslim akwai ruwayar Abdullahi ɗan Umar a cikin sahih Muslim ruwa ce sahihiya Abdullahi ibn Awd shi ya ji Amr ibn Abdullahi ibn Awd shi ya ji hadisin daga Abdullahi ibn Umar ya ce bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama id qala rajul Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa athila da aka gama sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man alqa'il kaza wa kaza waye a cikin sallarsa da ya zo ya ce kaza da kaza da kaza da kaza sai wani mutum ya ce shi ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga wannan kalmomin da ka faɗa an buɗe musu ƙofofin sama to na ga an karɓe su shi ne ma'anar an buɗe musu ƙofofin sama ilaihi yas'adul kalimut tayyib maganar da ka faɗa mai kyau ce kuma har Allah ta'ala ya karbe ta. To shine Abdullahi ibn Umar yake cewa tun lokacin da naji wannan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam taba barin waɗannan kalmomi sun wuce ni. Shi ma Abdullahi ibn Aud yake cewa ni ma tun lokacin da naji Abdullahi ibn Umar ya faɗi wannan hadisin ban bar waɗannan kalmomi sun wuce ni. To za mu ga a cikin ruwayar ibn Umar cewa Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi wa rahmatullahi wasi'a, ba tare da maimaita su uku ba. Wannan ita ce ruwaya da ta inganta a cikin Sahih Muslim. Akwai wa Abdullahi dan Mas'ud amma ba ta inganta ba, a cikin sanadinta akwai Afa ibn Sa'id wanda mukhtalif ne ya ji ba'da al-ikhtilaf. Sannan kuma akwai ruwaya sa akwai ikhtilafi wanda ya ji daga wajensa shine al-Fudayl ibn Marzuq. Shi kuma Fudayl ibn Marzuq sami'a minhu ba'da al-ikhtilaf, bayan ya samu ikhtilafi ya ji ruwaya ya ji hadisi daga wajensa, wato ya ji daga wajen Afa ibn Sa'id. Don haka ruwaya ibn Mas'ud ita wata inganta ba. Akwai ruwaya Abu Umamata al-Bahili wanda cikin isnadinta akwai majhul. Saura ka duk ruwayoyin da suka zo a wannan babi kusan ruwayar Abdullahi ibn Umar ita ce ta inganta, da ma a ce ita ya kawo, to da ya fi ya kawo ruwayar da take akwai rauni a ciki. Sannan a ruwayar Abdullahi ibn Umar babu a'udhu billahi minash shaitani min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi, ruwayar ibn Umar ba ya kawo wannan ba. Abinda ya ce kawai mutumin ya faɗa shine alhamdulillahi Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Waɗannan su ya faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga an buɗe musu ƙofofin aljanna, ƙofofin sama. Nan ya zo ba da a'udhu billahi minash shaitani min nafsihi wa nafsihi wa nafsihi wa hamzihi. Wannan ta zo a cikin ruwayar Ibn Abu Sa'id al-Khudri. Ruwayar Abu Sa'id al-Khudri wacce muka gabatar a can baya, wacce kuma ba ta muka ce ba ta inganta ba. Ruwayar Abu Sa'id al-Khudri wacce muka yi ta a baya, muka yi magana a kan rashin ingancinta. A'udhu billahi minash shaitani min nafkhihi. An-nafkh shi mai ruwayar ya fassara ta da al-kibr, wato girman kai. Ina neman tsari da Allah daga shaitan. Min nafsihi, daga girman kansa, wato da girman kansa. Domin in mai girman kai yakan ji shewa shi wani ne, saboda sai ya riƙa wani kufur hanci, yana wani ya ta'azum, yana mai girmansa yana ciccika abinda ciccikowa haka. To shi yasa aka amfani da kalmar nafkh. Sannan nafsihi shi ma ya fassara shi, mai ruwaya ya fassara shi da shi'r, waƙe-waƙe, wato daga waƙe-waƙen shaiɗan. Domin shaiɗan shi yake kinsa ma mawaƙa abinda suke faɗa a waƙarsu, su yake kinsa musu irin maganganun da suke faɗa marasa kyau, ko wuce iyaka wajen yabo su yabi mutum da ƙarya da abinda ba ba haka yake ba, ko kinsa musu su zagi mutum su yi masa yafe su faɗa abinda ba haka yake ba. Duk wani aikin shaiɗan ne. Shi yasa ce min nafsihi, daga waƙe-waƙensa. A jahiliya Larabawa suna da itikadin cewa duk wani mawaƙi yana da shaiɗan, haka suke cewa duk wani mawaƙi to yana da shaiɗaninsa. Wannan shaiɗan ne shi yake raɗa masa abinda zai faɗa. Saboda haka idan mutum ya faɗa abinda ya birge sosai a waƙarsa, to za a ce shaiɗan ɗinsa shaiɗan ne na musamman, wato ya zama shaiɗan ɗinsa ƙwararre ne. Saboda haka yana bashi abubuwa waɗanda suke masu ban mamaki. Wa hamzihi, hamz shi ma mai ruwaya ya siffanta shi da annoba, ko abinnan hauka, ya siffanta shi da al-muta ce hauka, wato da haukansa, irin ya sawa mutum hauka ko farfaɗiya ko wani. Wannan shine fassarar da shi mai ruwaya ya yi ma waɗannan kalmomi. Addu'a ta gaba ta buɗe sallah ita ce hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, shi ma kuma ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ne yana faɗar wannan da daddare lokacin da yake sallah.